أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حدوا اوانا يمتي نا الحميشي ايومنا اشرين دا ترى وطن شدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم shekara ta 1442 wanda haka in ya dace wa 11 watan 2 miladiyar 2021. insha Allah ta'ala, kamar yadda aka saba, karatun sharh sunna na Sheikh Malami Imam Al-Barbahari, Allah ya rahama gare shi, yau zamu darasi na 18 wanda kuma wannan darasi na 18 matashiya ne game da ƙarshen darasin da muka tsaya a wancan sati. Amma nassin da malin yake ambatawa a nan shine, malin yake cewa wa'lam anna usulal bid'i arba'atun, ka sani cewa gimshikai na abubuwan da suke bid'a abubuwa ne guda hudu. Sannan ya tasha'abu min hadhihi al-arba'ati, sannan zai karkasu daga waɗannan abubuwa guda hudu. Yace ithnani wa sab'una hawan, zai daddatsu sai ya kai kashi 72, wanda kuma hawan duka waɗannan 72 gaba ɗayan su son zuciya ne. Sannan kuma kowane ɗaya daga cikin waɗannan 72 summa yasiru kullu wahidin min albid'i, sannan kowane ɗaya daga cikin waɗannan bid'o'in yatasha'abu, zai karkasu hatta tasira kulluha ila 2800, sai sun kai kusan kashi, kowane kashi ɗaya daga cikin 72 na sai ya kasu kashi 2800. Waɗannan kashe-kashe gaba ɗaya kulluha dalalatun, kaf ɗin su ɓata ne. Wa kulluha finnar, kuma dukkansu a gidan wuta suke. Illa wahidatan, sai guda ɗaya tallin tall. Wannan kuma iya da matashiya game da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sataftariqu hadhihi al-umma, al-umma na zata cicciru ta daddatsu kashi 73. Yace kashi 72 nan gaba ɗaya wuta suka yi ɗaya takci za ta yi aljanna. Wace wannan ɗayan kuma wace ce? Yace wa huwa man amana bi hadha alkitab, shine mutumin da yayi imani da wannan littafi. Wa taqadahu, sannan yayi kuduri da shi a cikin zuciyar shi, min ghairi ribatin, ba tare da wani kokonto ba, fi qalbihi, a cikin zuciyar shi, wala shukukin, ko kuma wani shakka. Yake cewa duk mutumin da ya zamanto yayi rukun littafin Allah hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kudirce su, ko kuma yayi ruko bi hadhal kitabi, ya zamanto wannan littafin na sharh sunna, kina saboda abubuwan da suke cikin shi Qur'ani ne da hadisi. Wa taqadahu, mutun ya kudirce shi a cikin zuciya, min ghairi ribatin, ba tare da wani kokonto ba a cikin zuciyar shi ko wani shakka, to wannan mutumin fa huwa sahibu sunnatin, shine ma'abucin sunna, shine ma'abucin tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma wa huwa naji, shine wanda zai tsira insha Allah, in Allah ya so. A satin da ya gabata an hwara, malam ya hwara, ambata mana waɗannan usul ɗin guda hudu, karkasuwa guda hudu, wanda daga su ne kowa ya dosana. Kaso na farko su ne Shi'a. A wancan satin kuma an ambata cewa Shi'an nan kashi ne, kashi daban-daban, kashi ne guda hudu. Kaso na farko daga cikinsu su ne waɗanda, alladhina yufaddiluna aliyan ala ghairihi min as-sahabati hatta ala abi bakrin wa umar wa uthmana, wanda suke fifita aliyu akan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran gaba daya, hatta suna fifita aliyu akan abubakar da umar da uthman. amma dai su walakinnahum la yat'anuna fi khilafati Abi Bakr wa Umar wa Usman, ba sa suka game da khalifancin Abu Bakar ko kuma su zagi Abu Bakar, ba sa wannan. Sannan kuma ba sa zagin Umar, ba sa suka akan shugabancin da yayi, haka kuma Usman. Amma dai su aqida su suna ga cewa inna aliyan afdalu, cewa Aliyu shi yahi, wa hadha khata'un, amma wannan kuma kuskure ne, tunda abubuwan da muka ambata malai ambata mana a baya na dalilai da sauransu suna mana nuni akan cewa mafificin mutum bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan umma shine Abu Bakar as-Siddiq. Dalili ya gabata akan haka. Kaso na biyu a cikin Shi'a sune wanda suke cewa inna aliyan huwa wasiyyur rasuli wa huwa ahqqu bil khilafati wa khilafatu Abi Bakr wa Umar wa Uthman zulmun wa ightisabun. Suna cewa Aliyu shine wanda manzalla yayi wasici akan yayi jagoranci khalifancin Abu Bakar da Umar da Usman, suka ce zalimci ne da kwace. Subhanallah. Alhali waɗannan mutanen sun mance cewa Abu Bakar yayi mulki tare da goyen bayan Aliyu, Usman Umar yayi mulki a goyen bayan akan goyen bayan Aliyu, haka Usman shi ma haka suke a tsakanin su. Za ka ga da alaka mai kyau tsakanin su, wasu sirrikan wasu ne a cikin su. Sannan kuma ga Aliyu ya daga cikin ɗiyan shi ya sama su yaro suna Abu Bakar, Abu Bakar ya sama suna dan shi Aliyu, haka zaka samu tsakanin su. Amma suka shigo cikin musulunci da wata niyya ta daban, na ya za a raba kan al'umma, na ya za a yi kaza, aka waɗannan abubuwa aka cusawa jama'a, yau ya zama mutane bala'i da tashin hankali. Maimakin ka yi abin da za ka tsira tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala, shi kenan sai ka ɓige ka shiga hirarrakin abin da bakka da hujja bakka da dalili a kai. Waɗannan al'umma su ne mafificin al'umma, khaira umma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul quruni qarni, to su kuma suna cikin wannan karnikin da mazalla hudu suna ciki. Mazalla ce shine mafifici, kai kuma ka kama gabaɗaya sahabban ma gabaɗaya banda zagin su baka da aiki. To Allah kare mu daga wannan fitina. Sannan kaso na uku daga cikin ƴan Shi'a akwai kalan da su kuma ash-shi'atul ghulatu alladhina yaquluna inna ar-risalata li aliyyin, akwai wanda suka wuce magunar iri, wanda su sun wuce sun yi karhin nahalin da nabi wannan. Na uku su suna cewa ma manzancin ma gaba daya na Aliyu ne, walakinna Jibril khana, sai dai Jibril suka ce yayi ha'inci tare da cewa Allah ya ce mushi fa nazala bihi ar-ruhul amin, ar-ruhul amin shine malaika Jibril, amuntacce Allah ya ce amuntacce ne, su kuma suka ce mai ha'inci ne. Subhanallah, kaga daga nan an bar hanya. Firqa ta hudu daga cikin firqa na ƴan Shi'a sunan suke cewa ma inna aliyan ilahun, yace suka ce Aliyu ai kawai Allah ne. Subhanallah. To waɗannan abubuwa duka suna cikin hanyoyi na bata wanda zaka samu a yau ana rawaja su, ana ba su goyon baya, la siyama a cikin kafafen sadarwa. Mutanen da suke kallon layin da ake samun tashoshin nan na Africa 3, su Sunna TV, su Manara TV da sauransu, su yi hankali, akwai wasu tashoshin da ana magana da Hausa amma abinda ake karantarwa shi an ci ake karantar da mutane. Rikicin zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ake karantarwa, ga mutum ya huto malam ya yi fiki-fiki da ka gan shi da kashi bai da gaskiya, babu Allah a ranshi, ya zamanto kai da ba a ma san menene musuluncinka ba, a yarda shi ba, ka zo ka riƙa zagin waɗanda duk wanda zai karanta Qur'ani sai ya ambace su, sai ya ambace su duk da koda akwai wanda sunansu ya zo, irin misali Zaidu, falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha. Sannan kuma akwai ayoyin da ana karanta kai ka san da su a ake, wazkurna ma yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wal hikma, sai ka zo ka shiga rikicin wacce ta yi kaza, wani ya yi kaza kaza kaza, kai ka ce kai tsarkakekke ne wanda baka da wani laifi. Alayti hal ɗan uwa, waɗannan hanyoyi na bata suna da yawa, naka ai hankali da abin da mutum zai iya sa ido. Kalan ku ne ya samu misali baccalaureate za ku tura shi karatu, zai ta hinya mi, zai ta ina ne, zai ta ina ne, ku bincika da kyau ku san karatun miye zai koyo. Kar ku je saboda neman duniya, saboda karton in banza, shahadar banza da za a baka, diploma in banza da za a baka, ka je a ce karatun da za ka yi na zagin sahabban manzon Allah, me amfanin karatunka? me amfanin abin da ka karanto uwaye ku sa ido sosai iyan ku da suke zuwa karatu ku san a ina suke karatu kar ku yarda danka shine agla mafi tsadar abin da ka mallaka kar ka bar danka ya lalace da sunan cewa ai larabci ake koya larabci ake koya ku sa ido ku tsare ku san me ake koyawa diyan ku in zaka rika jin wasu abubuwa suke faruwa kaga yaro ya samu baccalaureate daga nan an tura shi ya tafi jami'a make ta jami'ar da zai je karatun kirki irin misali irin su jami'a ta sai ko kuma wasu jami'a da suke karantar da aqida lahiya sai yaro ya je ya bige ya shiga wata jami'a daban da sunan yayi concours din sai bai samu ba ko da sunan yayi wane ne bai samu ba yanzu kuma to yanzu ya zai kuma wa zai zauna yo ai gonda ka mutu a jahili da kai abinda kana karatun da kake zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewa musulmi irin wannan masaloli wanda suna da magana akan su ba ƙari yake ba sai da wani lokaci aka taba hallo sai a bari a shiga wani abu kaso na biyu daga cikin waɗannan abubuwan da malam ya ambata guda hudu bayan shi'a sune firqa ta al-qadariyya wanda suke ga su kuma qadariyya ko wanda suke ambata cewa aikin da dan adam yake aikatawa duka huwa mushbar kawai tilas ne daka sai suke makon danan ubangiji cewa dammi za a kama wale da laifin abinda cewa tilas tashi shi ma aka yi kuma makamancin wannan duka abubuwa ne na maganganu da wanda gaba ta uku firqa ta khawarij sune mutanen da a lokacin khalifancin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Allah kada da gare shi suka fandare suka huta daga cikin zumura da tahiyya ta musulunci suka koma gehe suka yi zahin da ya wuce iyaka shi addinin musulunci ba zahin kai bane ba ganin dawo ne ko ra'ayi ko ya kamata mu yi kaza bai kamata mu yi kaza dalili ne ake bi duk wanda yace zai bi abin da yake na me ake kiran shi da suna zahin rai ko kuma abin da shi nashi ya ga dama zai aikata to wannan karshe bata bacewa zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wasafta khawarij da cewa yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awthan suna kashe ma'abuta musulunci suna barin waɗanda suke ma'abuta bautan gumakai ko kuma kahure gangariya mafi yawa za ka khawarij daga cikin sifofin su duk mutumin da ya aikata wata kabira to ya zama kahuri misali musulmi ne ya shagiya ya ce kawai kafirta musulmi ne ya kariya ya kafirta musulmi ne yayi gulman wani sai a ce ya kafirta duk wani aikin da ya zamanto kabira ce su a cikin tsarin khawarij in ka aikata kawai ka kafirta alhali manhaji na daidai mutumin da yake mai imani ne kasancewar ya aikata wani aiki daga cikin kaba'ir wannan aiki matakar ba aiki wanda zai huta shi daga cikin musulunci ba zai huta ba yana nan a matsayin shi na musulmi mai sabo ya shagiya musulmi ne mai sabo ya yi zina musulmi ne amma mai sabo sannan kaso na hudu sune maliki cewa sune firqa wanda suke da ta murji'a kenan annan kashe-kashen da daga nan kuma hallo sauran abubuwa gaba ɗaya suka huto ya zamanto al'umma ta daddatsu ta karkasu ta cuccuru to wallahi mutum ne hankali ya san abin da zai yi na bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ka rike ta farki wanda yake managarci wannan shine abin da yake wajibi a kaina a kan ki a kanmu gaba daya malai ce wa'alam ka sani annan nasa cewa mutane law waqafu inda muhdathatil umur inda suka tsaya wajen kirkirarrin abubuwa imana basu aikata su ba basu kirkira ba walam yatajawazuha da suka zo tiris inda abin nan kirkire ne wani kirkire shi wani ya meke kafa yace ku yi kaza ku bar kaza ba goyon bayan alqur'ani ba goyon bayan hadisi sai mutane suka tsaya waqafu inda muhdathatil umur walam yatajawazuha bi shay'in basu ketara ta zuwa da wani abu ba sannan kuma walam yuwallidu kalaman basu yi hunkurin aifar da ko kuma tabbatar da ko kuma samar da wata magana mimma lam yaji fihi atharun na daga cikin abubuwan da ba a samu wani dalili da yazo yayi nuni akan shi ba misali mutane suka tsaya duk abinda suke aikata da sunan addini suke aikatawa duk abinda dalili bai zo da shi ba lam yaji fihi atharun ba a samu wani hadisi ba an rasulullahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala an ashabihi ko kuma daga sahabban shi lam takun bid'atun malai ce da ba a samu bid'a ba da kowa ya huta inda mutane sun tsaya wajen kirkire ba sannan kuma sun zo dab da inda ake kirkire suka tsaya su basu kirkiran ba kansu wani abu ba basu kirkiran wa kansu wani wata magana ba wanda ba a tabbatar da ita da cewa ba wannan abun addini ne da lam takun bid'atun da ba a samu bid'a ba to amma yayin zaman towa ne zai kirkira a garin nan kawai sai mu kai mutane suna ana ta kirkira abubuwa wane kirkiri kaza wane kirkiri kaza wane kirkiri kaza mutun ya tsaya ya nusu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake taraktukum ala albayda yace laylaha kana hariha la yazi'u anha illa halik na barku a saman wata wani tafarki fariqal daren shi kamar ranan shi yake ba wanda zai karkace ya sabka daga saman wannan tafarki in ba hallakeke ba dan haka tafarki na tsira sunnatul rasuli sallallahu alaihi wasallam tafarkin manzon Allah mutun ya bi shi wa ma kana alaihi huwa wa ashabu abinda manzon Allah yake kai shi da shi da sahabban shi wa huwa madmunu hadha alkitab alladhi naqra wanda wannan kuma shine abinda wanda littafin ya kumsa mana mutun yayi kokari ya kai ya kawo karka yarda wani sabke ka daga saman addininka jarinka addininka mutuncinka addininka darajarka da daukakarka karka yarda wani maka wasa da addininka sannan malaika ce wa alam ka sani cewa annahu laysa bainal abdi wa baina an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran wa alam ka sani cewa annahu laysa bainal abdi wa baina an yakuna mu'minan tsakanin bawa da kasancewar shi mai imani hatta yasira kafiran ya kai zuwa ga rikida ya koma kafuri ba abin da yake tsakanin mumuni zuwa ga abin da shahi shiga kafirci shine illa an yajhada yake cewa illa an yajhada shay'an daga ya musunta yayi musun wani abu mimma anzalahu Allah daga cikin abin da Allah ya sabkar aka karanto aya kace kawai furba kai raba to kana mu'minan kana mai imanin nan to yanzu ka rikide ka koma kafuri saboda ga aya Qur'ani kuma kace baka rare ta ba yake cewa illa an yajhada shay'an mutune inkari yayi juhudin kai nuna rashin yardanka game da wani abin da Allah ya sabkar aw yazida fi kalamillahi ko kuma ka kara akan maganar Allah abinda Allah bai hadi ba kace ya hadi aw yazida fi kalamillahi ko ka kara akan maganar Allah aw yun qisa ko kuma ka rage ga abin nan kararga inda yake kawai kace a kai baka kaza zuwa kaza zaka aiki da shi kai kaza kawai ba ruwanka da shi aw yun kira shay'an ko kuma kai inkarin ma wani abu at kace baka yarda ba kace ko babu shi ya za a ce addini ne kaza kamar da zaka samu wasu suna da awar haka yace wai ma'aunin da zai rika auna hadisi ya rika amsan su shine hankalin shi duk abin da ya dace da hankalin shi zai amsa abin da shi bai dace da hankalin shi ba zai amsa ba wannan duka hanya ce wanda take za ta kai mutun zuwa ga nadama kuma la'allahi zai yabi zaman to ya bar musuluncin ma malike cewa aw yunkira shay'an mimma qala Allahu azza wa jalla mutun inkari wani abin da Allah ya hadi aw shay'an mimma takallama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko wani abu daga cikin abubuwan da manzon Allah yayi magana akai malike fattaqillaha kaji tsoran Allah rahimakallahu Allah maka rahama kai da kake sauraron malam kai da kake karanta littafin da malam ya rubuta malam nasiha yake maka karka zamanto daga cikin irin waɗannan mutanen saboda duniya kawai kaji mutum yana magana cewa zai ci gyaran larabtar alqur'ani kai ka san ai sai a hankali mutum ya rika hawaman cewa zai ci gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya rika hawaman cewa shi ba zai karba wata bangaren addini sai abin da shi ya ga dama fattaqillaha rahimakallah kaji tsoron Allah wanzur li nafsika ka duwa ma kanka wa iyyaka wal ghuluwa ina maka jan kunnanka da kashedinka game da wuce gona da iri fiddini a cikin addini azarbabiya fa innahu laysa min tariqil haqq fi shay'in malice ka sani ta alghulu wuce gona da iri bai daga cikin hanyar musulunci ko daya mana bai daga cikin hanyar gaskiya ko daya dan haka wajibi ne mutun yi hankali abubuwa guda hudu su suke kai mutun zuwa ga barin addini ko kuma ya musunta wani abin da yake ma'lum min addini bi darura abu ne sananne a cikin addini kawai furkawa ka nuna baka yarda ba na harko akwai magana maganganunka da kake hadi dole kai hankali ka san abin da kake hadi wal fi'lu aikinka dole ka san me kake aikatawa wal i'tiqadu dole ka yarda ka san abin da zuciyarka za ta kudurce wa shakku ko kuma shakka daga lokacin da mutun zuciyar shi ta rika dardar akai abin da kai anya haka ne kai anya ba haka bane mutu ya kama hanya halaka. Misali mu doki magana, mutun yi hankali da magana. Qawlu kalimatul kufri, mutun ya furta kalma ta kafirci. Wanda duk mutumin da zai furta kalma ta kafirci to wannan kalmar za ta iya sabbaba mishi wuta daga cikin musulunci. Ubangiji subhanahu wataala yake faɗa wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an da'ifatin minkum nu'adhibu da'ifa. Allah yake cewa wala in sa'altahum, suna lokacin yakin tabuka ana ta yamuna hukai suna ma mutane suna ma sahabban manzon Allah izgili Abdullah dan Ubay dan Salul shi da tawagash ana ta izgili ana ta kaza ana ta kaza suna hudin maganganu marasa dadi akan sahabban manzon Allah. Shine Allah yake cewa in ka tambaye su za su ce maka innama kunna nakhudhu wa nal'ab, ai muna dan kukkutsawa ne a cikin maganganu muna wasanni saboda mu rage tsawon hanya. Allah ce wa manzon Allah ka fadi musu abillahi, yanzu kuma da Allah ne, wa ayatihi da ayoyin shi, wa rasulihi da manzon shi, kuntum tastazi'un, ku kuka zaman to kuna izgili. Taka duk mutumin da falladhi yastahzi'u bis sunnati aw bil qur'ani, duk mutumin da zai izgili da sunna hadisan manzon Allah ko kuma izgili da alqur'ani, yakfur, zai kafirta, walau kana mazihan, koda ya zaman to da wasa ne yake, malam yakun mukrah, matakar ba tilasta shi akai akan ya fadi kalma mumuna ba akan qur'ani ko akan hadisan manzon Allah, in ya fadi wani abu na izgili ga littahin Allah ko ga hadisan manzon Allah, ya zama kahuri. Dalili akan haka kuma wannan ayat da aka karanta, Allah ce la ta'tazilu, kar ku ka hamzarin ku, kar kafartum ba da imanikum, haqiqa kun kafirta bayan kun yi imani. Dan haka anan in uwa mu yi hankali da sukar abin da ya tabbata a cikin addini, banna aikatawa daban, suka kuma daban. Banna aikata misali, yanzu mu dauki sunna misali ta ajjige mu. Dalilai ga sunan sun wuce alissawa, auful liha waffirul liha, ku cika gemun ku, ku bar gemun ku, gashi da manzon Allah ya tahdi sallallahu alaihi wasallam, sai ka tashi izgili ga masu gemu, kake izgili ga gemun, kaga wa kake izgili da shi, kana izgilin da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka wannan duk kana ga abin ba komai bane, amma zai iya sa ka bar musulunci, saboda me? Saboda izgili kake ga abin da manzon Allah ya hudi. Amma ka yarda addini ne, kuma ina ji a cikin raina wanda ya ajjige mun nan, da ina ji ya hini kokari ta bangaren kwatan ta addini, amma kuma ina askewa, to wannan hukunci na daban, hukunci na daban. Ina nan da sunan na musulmi mai laifi na aske gemu, wannan kuma tsakanin na da Ubangiji na, amma ban ajje ba, kuma ina ta suka, ina ta izgili, ina ta kaza, wallahi hatsari ne mai girma. Ai hankali, kaga duka maganganu ne. Sana abu na biyu, alfi'l, ta hanya aiki mutum zai iya aikata abinda an bi hankali ba zai iya ridda. Misali ka je kai yanka dan wani Allah, ki wanke kafa, ki tahi wajen bokaye ko ɗan tsubbu wanda suke aiki da wasu ruhanan su ko aljannun su ko wasu ƴancin kare ko makamancin wannan, a ce miki to shikenan, ki kawo kaji 10 masu launi kaza, za a gabatar da su zuwa ga yin wannan aikin da su. Kaga daga kaji ana maganan launi, adadi, wane ne, to an bar hanya. Kuma in dai taqarruban ne za a yi shi zuwa ga Allah, ai ba dole ba sai kai, sai shi wanda zai yi aikin za a ba, kai ma kana zuwa ka je ka yanka, ka daga hannu ka roki Allah ka ce ya Ubangiji, a dalilin wannan aikin da na aikata na yanka don neman kusanci zuwa gare ka, Allah ka biya mini bukatata kaza. Haka ake yi, wannan shine abin da ya tabbata. To yanka mutum ya yi yanka don wani Allah, yi yanka don wani Allah kafirci ne, ko kuma mutum ya ba wani sujada, ko kuma mutum ya je wani kabari ya rika faɗo yana sujada, yana shaho a jikin shi, yana ruku yana sujada a wajen, duka wannan ayyuka ne wanda in mutum bai hankali suna iya raba shi da musulunci shi. But abu na uku, al-i'tiqadu bil qalb, kudurin zuci. Mutum ya kudurce kafirci, mutum ya kudurce wasu ayyuka daga cikin irin aikin da al-yahudu wa nasara suka shahara da shi ta hanyar rashin yarda, misali da annabtar manzon Allah ko da makamancin wannan, wanda wannan zai kai ka ko kuma kudurta cewa wani yana da matsayin da misali duk inda nake a harkar kasuwa ne ko a harkar aiki duk inda nake kawai yana gani na irin wannan sakankanta da kudurta a cikin zuciya wannan shi ma yana sa mutum ya bar musulunci ko kuma mutum ya rika shakka ya rika shakka akan alqur'anin hal huwa sahihun aw laysa sahihan shi ingantacce ne ko ba ingantacce bane to wannan shi ma iya daga cikin abin da ya sa mutum ya bar musulunci abubuwa ne da yawa naka iya da kai mutum ya karanta nawaqidul islam abin da yake warware musulunci saboda ka nisance shi za ka mutum yana aikata wani aiki da Allah ma shi bai san ba abin nan yana iya warware musuluncin shi to wannan abin da ake bukata a musulunci shine mutum a lokacin da ya tasamma wani abu daga cikin al'amuran rayuwanka dukkan rayuwanka gaba ɗaya addinin ka yana ta cewa kan shi ba a ce yau ga wata rana da ba ruwan Allah da wannan rana a cikin rayuwarka a baka isa ba duk abin da zaka aikata dole ya zamanto ko hodi zaka yi ko aikata zaka yi ko kudurta zaka yi a zuciyarka ko furtawa zaka yi wajibi ne zamanto yana daidai da abin da addini ya rarrashi sannan maliki cewa wa jami'u ma wasaftu laka maliki duk abin da na wasafta maka fi hadal kitab a cikin wannan littafin na sharh sunna yace fa huwa anillahi ta'ala to wannan abin daga Allah subhanahu wata'ala ne kuma mun ji tun daga farkon littafin nan duk abin da malaika zai kokarin hada shi da ayat qur'ani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai abin da ba a rasa bane aiki wanda yake na adam sannan kuma wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah wa an ashabihi daga sahabban shi yace wa anit tabi'ina sannan kuma daga mabiya wanda suka biyo bayan sahabbai yake cewa wa anil qurun wa anil qarni thalisi ila al qarni rabi wanda yake fara daga karni na 3 zuwa karni na 4 to duk abin da zai zo maka a cikin littafin haka yake kaga mallan ya rasu a shekara ta 329 ka kenan kusan karni na 3 ya kare karni na 4 ya shiga kenan abin da yake kama ku kuma wasu an yi su kahin shi da sauran kenan almuhim dai abin yana da alaka da cikin alqurun wanda suke mafi alheri kaga shekara ta 129 shi mallamin ya rasu wanda ya rubuta wannan littafin kaga kwarai yana kusa da lokutan suke cikin alheri lokutan da manzon Allah ya rayu a cikin su lokutan da sahabbai suka rayu lokutan da almajiran sahabbai suka rayu a cikin su to haka wannan littafin abinda malam ya kawo maka a cikin shi kenan yana alaka da abinda yake littafin Allah hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka malam yake cewa fattaqillaha ka ji tsoron Allah ya abdullah ya kai bawan Allah wa alayka bitasdiqi wattaslimi wattafwidi warida lima fi hadhal kitab ya zama wajibi a gare ka gaskantawa da meka wuya wa tafwid da sallamarwa wa rida da yarda lima fi hadha alkitab game da abin da yake cikin wannan littafi yake cewa wala taktum hadha alkitab karka rike wannan littafin yake cewa karka boye wannan littafin ahadan game da mutum daya min ahli qiblati na daga cikin ma'abuta alqibla kenan kai kokarin kururuta littafin da baiwa mutane su karanta su amfana da shi yace fa asa tabbas la'alla ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ya rudda Allahu bihi hayran an hiratihi aw hayratihi Allah ya mayar da wani rudadde mana kan daga ruduwar da yake ciki Allah ya hudda shi daga cikin rudon a dalilin sabbin wannan littafin ta hanyar karantar da shi karanta shi karantar da shi yin bayani shi ga jama'a a ya da shi a cikin kafafen sadarwa da sauran su dai wannan la'alla kana zaune kana cikin saurari ko kana cikin sai ka ji wani abin da ko kana cikin karanta sai ga wata matsalar da tana kana nema ka ruɗu sai ga wata matsalar ga tana an zo an yi bayanin ta Qur'ani da hadisi sai ka ji ka ji dadi ka samu waraka naka karatu yake da amfani sauraron karatu kuma yake da amfani saboda baka san ba irin amfanin abubuwan da zaka tsururta a cikin wannan karatu sannan malaiki ce au sahiba bid'atin an bid'atihi ko kuma da Allah yana Allah ya kutar da wani ma'abucin bid'a daga bid'ar shi a dalilin wannan littafin au dallan an dalalatihi ko kuma wani bacecce Allah ya tsiratar da shi daga batan nan a dalilin wannan littafin fayanju bihi sai ya samu tsira ta sababin wannan littafin fattaqillaha malaika da cewa ka ji tsoron Allah wa alayka bil amri al awwal al atiq ina horonka akan kai ruko da al'amari na farko wanda yake dadadde wanda shine kenan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahi akai duk abinda za a kirkira bayan manzon Allah to wannan abin da aka kirkira shine sabo amma da zaka duba da aka yi fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum sai aka juya abin yanzu mutumin da zai zo ya ce abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar sahabban manzon Allah sai a ce ya zo da sabon addini alhali shi kuma shine yake rike da tsohon addini shine kalitan na asalin ya sha bamban da wanda zai zo ya ce ku bi wani ha shi wani ya cika arkanul islam ko ya cika arkanul iman bai cikin wancan bai cikin wannan daka malam yana huron wanda kuma jan kunne ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana akan cewa mutun ya rike abinda manzo Allah yake kai sallallahu alaihi wasallam malam yake cewa wa huwa wannan abun kuma shine ma wasaftu laka abinda na maka wasafin shi na kwatamta maka shi fi hadhal kitab a cikin wannan littafin farahimallahu abdan Allah ya rahamci bawan da ya kula da haka yayi ruku da addinin shi na asali addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa rahimallahu walidayhi Allah ya jikan mutumin da ya ruku da littafin Allah da hadisan manzo Allah ya jikan mahaifin shi yace qara'a hadhal kitab mutumin da ya karanta littafin nan wa bathahu ya yada shi wa amila bihi yayi aiki da shi wa da'a ilaihi yayi kira zuwa gare shi wa hatajja bihi ya kawo hujja da shi fa innahu dinullahi saboda abin da ke cikin littafin nan addinin Allah ne wa dinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sana kuma addini ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan duk wanda zai saurara da wanda zai ji duka malam ya hada mu gaba daya cikin addu'a ubangiji subhanahu wataala ya karbi addu'a da malam yi a gare mu gaba daya sannan malam yake cewa innahu man istahalla shay'an dun mutuman da ya halitta wani abu yake cewa khilafa ma fi hadhal kitab sabanin abin da yake cikin wannan littafin kenan yazo da wani abu sabo ko kuma yazo da wani abu wanda yake sabanin abin da malam ya karantar da mu a cikin littafin nan fa innahu laysa yadinu bidinin wannan mutumin ba yana addinan tuwa bane da wani addini yake cewa wa qad raddahu kullahu kuma hakika ya mayar da abubuwan gaba daya bi ma'ana kaji wani bangare kace a wannan muna tare da malam kaji wani bangare tare da qur'ani ne da hadisi kace a wannan mu ba ruwan mu to in dai kai kokarin mayar da wani abu a cikin littafin nan malam yake cewa kamalau annal abda amana kamar yadda aka samu misali bawa yayi imani bi jami'i ma qala Allahu azza wa jalla da dukkan abinda Allah mai girma da buwaya ya ambata illa annahu shakka sai dai sai ya samu shakka da kokonto fi harfin a cikin wani harafi guda ɗaya tallin tal to wannan mutum fa qala radda jami'a ma qala Allahu ta'ala ya mayar da abinda Allah ya hudi gaba daya kenan wajibi ne kai imani da abubuwa gaba daya wajibi ne kai imani gaba daya ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fi silmi kafa Allah ce ku shigo gaba daya kenan anan malam yana mana jan hankali abubuwan da an malai an bata mana anan awwane masu tsada sannan kuma mun ji irin yanda suke qur'ani hadisi maganganun sahabbai fahimtar sahabbai wannan shine addini sannan malai ke cewa duk mutumin da zai ce misali ya yarda da addinin musulunci kashi gomiya tara da tara da dugu gomiya tara da tara to wannan mutumin fa huwa kafirun ya kafirta saboda dole ne kai imani gaba daya babu wani summa amanu summa kafaru babu wani tazabzub kai ba a can ba kai ba a nan ba malaki ce kama anna kamar yadda shahadata an la ilaha illallah shaida ba abun mota musu ga cancanta sai Allah la tuqbalu min sahibiha illa bi sidqin niyya ba amsan wannan abun daga maabucin kalmar sai tare da gaskatuwar niyya sannan kuma wa khalisul yaqin da tataccen yaqini da sakankancewa 100% akan cewa ka yarda jininka da tsokarka da kokko da bargonka akan cewa lalle ba abun bota bisa ga cancanta sai Allah malice kazalika kamar haka ne la yaqbalu Allahu shay'an min as-sunnati fi tarki ba'd haka kuma kamar yadda ka san kalmar shahadarka in baka hade ta ba da ikhlasi bata amsu ba to kazalika ita ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kace hadisi kaza ka yarda hadisi kaza baka yarda ba shi ba amsa ba gaba daya ومن ترك من السنه شيئا دم متمن ده يبر وني ابو ا cikin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa faqad taraka sunnah hakika ya barta gaba daya kullaha gaba dayanta da haka fa alayka bil qabul abinda yake wajibi akanka yake wajibi a kaina yake wajibi akan mu mu amshi wannan abinda yake addini ne sannan wada ankal al mumahala ka nisanci jayayya sannan kuma wa yake cewa wallajajata kuma ka nisanci irin dogon surutun da babu amfani a cikin shi fa innahu laysa min dinillahi fi shay wannan babu wani alheri a tare da shi a cikin addinin Allah yanzu ka dauki abuta ahlul kalam masu surutai na abin da ya shafi falsafa kaji ana maganan samuwar Allah ana maganan ana zaka ana surutu mai yawa amma kuma in mutum bai hankali ba surutun nan zai iya kai shebaro shi daga ka nisanci al mumahala shine jahayya sannan walla jaja sannan mana dogon surutun da babu wani amfani a cikin shi maliki cewa wa zamanuka khassatan barantana wannan zamanin da kake ciki barantana wannan zamanin da kake ciki wani zamani wai malam hoye yana magana a zamanin da shi ya rayu shekara ta 329 329 da hijira yau ku muna shekara 1442 wai a wancan lokacin hoye yake cewa wa zamanuka khassatan ina maka jan kunni akan wannan zamanin da kake ciki to malam yazo ya gani ya kenan malai ce zamanu su'in zamanin da yake cike da lalaci da aka yirhi magana shi anan ma yace fattaqillaha kaji tsoron Allah wannan duka nasihu ne da jan hankali da malai yake mana in wa musulmi kalmar shahada dole zamanto a cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye sharɗanta na farko akwai al-ilm sanin ma'anar kalmar a karan kanta miye ma'anar da ta kumsa sannan kuma abu na biyu al-yaqin ka samu sakankancewa akan kalmar lalle bakka shakka akan cewa Allah shine cancanta abautawa abu na uku shine al-ikhlas tsantsantar wanda zai sa ya zamanto kana bauta ga Allah shi kadai ba za ka sanya mashi kishiya ba sannan abu na hudu a samu as-sidqu wanda zai kore ƙaryatawa da dukkan wani abin da zai kawo maka kokonto a ciki sannan kuma abu na biyar a samu al-mahabba al-mahabban nan kuma wannan shine zai taimaka maka akan son duk abin da Allah ya shar'anta kenan ba za ka ji kana kyaman shi ba sannan abu na shidda jayuwa zuwa ga kalmar mana ka ce ka meka wuya to ya zamanto ka meka wuyan nan wanda kenan ka meka wuya bayan da za a ce ga wata doka kuma ka ce a ni banda ne a ciki sannan a cikin shurutu na kalimatu la ilaha illallah akwai mutun yi amshi abin wanda kuma kishiyar shi yana nuni akan mayarwa aka maka wannan baka ci a wannan baka rarra shi ba ko wannan makamancin wannan sannan sharadi na tara na takwas afwan shine al-kufru bima yu'badu min dunillahi kalmar ka ta shahada ba za ta tsaye ba dole sai ka kafircewa duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba to waɗannan sharuɗa guda takwas iya da ke mutun ya kiyaye su kalmar shahadar shi sai ta samu tsayuwa sosai sannan malike ta wa idha waqa'atil fitna to ka duba wani ladabi anan kuma wanda kuma shi ma yana cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace wa idha waqa'atil fitna idan fitna ta faru rikici ya faru abubuwa suka rikici falzam jawfa baitika ka lazimci cikin gidanka sannan wa firra min jiwaril fitna sannan kuma ka tsere ka bar duk wata makwabtaka da war suke masu fitinan ne saboda zasu iya raba ka da addininka sannan wa iyyaka wal asabiyyati ina maka ka shedi da asabiyya asabiyya shine kabilanci kungiyanci wani irin abinda za a ce a mu muna tare da wani ko haka nan ne ko ba haka nan bane ba muna tare da shi subhanallahi wannan shine asabiyya to wannan kuma in da yi hatsari babu ba kamar aka abinda shi addini a dalilin kungiyarka ko a dalilin dariƙarka ka ce ai mu muna tare da wani ko ba wani zaka ji ya ce kai ko wuta ne su suna tare da su tai subhanallah iyyaka malice ina maka hannunka mai sanda ina maka kashedi wal asabiyya game da ta'assubanci kuma iya ɗaya daga cikin matsalolin jahiliya mutun ya riƙin kankamo bayan ya bayyana a gare ka abin nan tahiyyan nan ba haka nan bace ba tsarin da kake bauta Allah ba haka nan bane ba amma kuma kawai ka ce a mu muna nan to Allah kiyaye malaki cewa kullu ma kana min qitalin bainal muslimina ala dunya duk abin da ya zamanto za a zo a rika cin juna tsakanin musulmai ana kashe juna ala dunya kuma sakamakon neman duniya kawai kana so ka samu shi ma yana so ya samu kudi ake nema ana neman jagoranci ana neman shugabanci ai ta yakan juna wannan addinin musulunci bai rada shi ba shi yasa hatta a harakan siyasa da ake ciki baya halatta wani yazo ya tsaya ya ma wani kage da ƙarya wallahi duk abin da ka mishi na kage da ƙarya ka sani cewa mutunci shi ne ka taba ko duke shi ce ka taba ko jinin shi ka taba ubangiji subhanahu wataala yana jiran ka inna rabbaka labil mirsad daka kar kai kashi hankali da musulmai su rika yakan junansu ala duniya saboda duniya kawai malice fa huwa fitnatun wannan fitina ce fattaqillaha kaji tsoron Allah wahdahu la sharika lahu daya daya wanda ba da abokin tarayya kaga ana ta rikici kowa so yake shi ma sai an yi da shi manzon laki ta idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtur fi an-nar idan musulmai bi suka caku da makamin su suka fara haman yaki tsakanin su manzon laki cewa al qatil wanda yayi kisan wal maqtul da wanda aka kashan finnar duka in wuta ne sahabbai abu ya kulle musu kai suka ce ma akin Allah hadha sha'nul qatil wannan sha'anin mutumin da ya kashe wannan an ya kashe rai kenan yana wuta wannan abu ne sananne amma fama balul maqtul shi kuma wanda aka kashe me yana shi laifi a cikin ma akin Allah manzala yake cewa innahu kana harisan ala qatl sahibihi shi ma yana da kwadayin ya kashe dan uwan shi eh wancan dama ne kawai samu akan shi to kaga wadannan duka ana magana akan abin hamayya ta abin da ya shahi rayuwa ta abin da ya shahi dukiya mutun ya fita daga cikin irin wadannan rikicin addinin musulunci yana jan hankalin mutum musulmi yayi hankali malike cewa wala takhruj fiha wala tuqatil fiha karka huta a tayi irin wannan abin da kai wala tuqatil fiha kuma karka sake ka zare takobinka ko ka huddo bindigarka ko ka huddo buralarka ko da makamancin wannan ka je ayi wannan abin da kai ka shedinka sannan kuma wala tahwa wala tushayir karka nuhaci karka raka wala tumayil karka karkata zuwa ga irin mutanen wala tuhibba shay'an min umurihim karka so komai daga cikin al'amuransu can su je su yi al'amuransu in kaga zaka iya musu nasiha ka musu nasiha fa innahu yuqalu man ahabba fi ala qaumin saboda ya kasance abu ne sananne ana fada man ahabba fi ala qaumin duk mutumin da ya burge shi aikin wasu mutane khairan kana aw sharran alheri ne ko sharri ne yake cewa kana kaman amilahu zai zamanto kaman mutumin da aikata ne kenan kai ne zamanto a cikin tunaninka wasu suna aikata banna kana ina ma a ce kai ma da ka zo kaza ka wannan bai daga cikin dabi'a mai imani waffaqana Allah wa iyyakum limardatihi malai yake cewa Allah ya datar da ni da ku limardatihi game da yardan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da mu sannan kuma wajannabana wa iyyakum ma'asi Allah ya nisantar da ni da ku ɗan uwa masu karanta littafi da masu sauraron littafi ma'asihi Allah ya nisantar da mu daga saba mishi waɗannan duka jan hankali ne wallahi wannan littafi ƙwarai littafi ne wanda yana da muhimmanci ƙwarai da gaske yanzu daga nan magana da malamin yake manna jan hankali da nasiha da kashedi da irin abin da ya kamata mutun yayi da abin da mutun ya kamata ya nisanta saboda yayi rayuwa mai kyau rayuwa ta musulunci rayuwar da zai zamna a duniya lahiya sannan kuma yaje ga Allah subhanahu wataala bai da wani matsala tsakanin shi da Allah subhanahu wataala to haka zamu rika jin irin waɗannan nasu sannan malaka yake cewa wa aqilla minan nazari fi an-nujum ka karantar da mana ka ya zamanto kallonka zuwa ga tauraro ya zamanto dan kadan ne saboda abin da ya shahi tauraro a asalin su ubangiji subhanahu wataala ya halicce su game da wasu fa'idodi kamar haka kadan daga cikin su zinatul lissama kamar da malam yake hadi malam mai nuniya ado ne ga sama Allah yake cewa وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ Allah ce mun kawata sama'ar duniya saman duniya bimasabiha da hutulu da haske wanda shine taurarun nan daga cikin fa'idodin waɗannan tauraro akwai kasancewar su rujumal lil shayatin bi ma'ana kaman kibiya ce ko mashi ne ko abin halbin shaydannu ne Allah ya ce illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin sannan daga cikin fa'idan tauraro cewa alama ce wanda yuhtada biha fil asfar mutum yana iya gane ya kalli sama ya ga tauraruwa kaza ita take nuna gabas kaza take nuna yamma ya amfana da su ta bangaren da ya shahi bulaguran shi amma shine mallai ya ce anan ka karantar da kallo zuwa ga tauraro amma maganar cewa ana ruwan sama da dalilin tauraro in wani tauraruwa ya hadu a ce ai wani mutum mai daraja ya mutu in ya tsaya waje kaza a ce za a yi wani mutum mai kima in yayi kaza a ce kaza wannan mallai ya ce ka huta daga cikin wannan harakai sannan daga cikin mutanen da suke aikata aiki irin na tsubbace akwai da suke hada alakan su da harkan tauraro kaga ana wasu lissahi ana wani kashe mallai ce illa ma tasa yake cewa tasta'inu bihi sai dai abinda zaka nemi tanyo da shi alama waqiti salat akan lokutan sallah a duba tauraruwa kaza wudi kaza kenan alama ce akan lokacin sallah kaza sannan kuma yake cewa walha amma siwa zalika kashagaltu kakkadamu da abin da yake ba wannan ba yace fa innahu yad'u ila zandaqa saboda dubi zuwa ga tauraro ba tare da manohin da addini ya yarda ba yana kai mutane zuwa ga zindiƙanci imana shakkan addini ko tare daga cikin addini kamar yaya hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah mai girma da buwaya yace asbaha min ibadi mu'minun bi mu'minun wa kafir ya sun wayi gari bayina daga cikin su akwai masu imani da ni sannan kuma akwai masu suka kafirce mu ne fa amma man qala duk mutumin da manzon Allah ya tahi wata sariya ce aka yi ruwa a cikin dare da aka yi ruwa a cikin wannan dare a lokacin Hudaybiya ne da manzon Allah ya tahi aka yi ruwa aka wayi gari mutane suka kasu kashi biyu mana wasu suke cewa mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi amma na ruwa da falala ta Allah da rahamar shi Allah ce fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib wannan yayi imani da ni ya kafirce wa tauraro wa amma man qala amma wanda yace mudirna bi nau'i kaza wa kaza wanda yace ai an mana ruwan sama a dalilin tauraruwa kaza da kaza da kaza Allah ce fa zalika kafirun bi wannan ya kafirce mu ne wa mu'minun bil kawakib yayi imani tauraro nuna cewa ai tauraruwa kaza shike kawo ruwan sama tauraruwa kaza in ya tsaya ba a ruwa da sauransu wanda duka shishigi ne wanda baya halatta mutum mai imani ya shagaltar da kanshi akan dubi zuwa ga waɗannan abubuwa sannan malaka ce wa iyyaka wan nazara ina maka kashe da jan kunnanka akan dubi zuwa ga ko shagaltuwa da fil kalami akan abin da ya shahi ashabul kalam mutanen masu maganganu akan Allah subhanahu wataala sai sun gano zatin Allah sai sun yi wani ne karbu da su sannan kuma wal julusa ila ashabil kalam karka zauna zuwa wajen su saboda duk mutumin da zai zauna wajen mutanen da suke lalatattu ne to shi ma zai lalacewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin yake ba mu misali game da aboki na kirki da aboki wanda yake na sabanin shi manzon Allah ce abokin kirki kamar mai sayar da tarare ne ko ya baka kyauta ko ka ji kamshi sannan kuma ko Allah aiwa ko ya baka ko kuma ka ji kamshi amma kuma aboki wanda yake na banza shi kuma kamar misalin mai ziga wuta ta makera ne ba ana aibanta sana'a bace ba balin nan ma manzalla misali yake badawa bil misali yattadihu al maqal ko ya kona maka diga ka wuta ta fatsun maka ko kuma alal aqal sai ka ji kaurin karahunan da ake gasawa kenan dai ta kowace hanya sai ka cutu mutun ya samu abakai managarta mutanen kirki masu alaman imani ka zauna da su rayuwarka sai ta riba amma ka zabi mutanen da suke mutanen banza ne yau da gobe za ta kai zuwa ga kai ma rauni dan kadan da za su iya maka a cikin zuciyarka shine ka ji cewa baka kyamar abin da yake laihi ne to ita an yi kasa ai ba wani abu bane ba ko da a ce baka aikata ma ina ga insha Allah ta'ala kasancewar lokaci ya zo karshe anan ya kamata mu dakata insha Allah sai ya zamanto kenan matashi karatun mu a gaba wa alayka bil athari wa ahli al athar malai zai hore ka akan ruko da hadisai da ruko da ma'abuta hadisai mana mutane suke kai kawo da aiki da hadisi wannan sunan abin da ya kamata kai ruko da su saboda ka ga cewa ka bauta wa Allah subhanahu wataala ala basiratin addu'o'i da malai yi a cikin littafin wanda muka karanta ubangiji subhanahu wataala ya sanya mu tarayya a cikin lada gaba daya sannan addu'o'in da malai yi akan mu da sauran masu saurare gaba daya ubangiji subhanahu wataala ya karba mana Allah ya sanya wa rayuwarmu gaba daya albarka Allah ya taimake mu ya taimaki zuriyarmu ya taimake mu ya taimaki mahaifanmu ubangiji subhanahu wataala ya jikan mu ya jikan mahaifanmu da abin da ya tsare ni a gare mu Allah subhanahu wataala mana maganin shi Allah shirar da mu tafarki wanda yake madaidaici ya tursasa zakatanmu akan bin shi sannan kuma ya nuna mana abin da yake kuskure ne ubangiji subhanahu wataala ya tursasa zakatanmu akan barin abin da yake kuskure ne Allah shirar da mu tafarki madaidaici kar mu mance kowane lokaci mutun yayi ta nacewa da addan Allah shirar da shi irin waɗannan harda da rikita da ake ciki ana cikin yanayi wanda yake iya da wahala kware da gaske za ka ga fitintunu dama da hagu sama da ƙasa ta kowane bangare mutun ya yawaita addu'a Allah ya shirye shi ya kare shi ya shirye zuriyar shi ya kare su Allah ya shirye da mutafarkin da yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله